sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 4 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku ci gaba akan halin da ake ciki a yanzu dangane da tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, Reporters Sans Frontiers, wato RSF a takaice, ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira yanayin tsaka mai wuyar da 'yan jarida suka shiga yankin Sahel. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya musu aikata wani laifi cikin jerin laifuka 34 da ake zarginsa da su masu alaka da biyan 'yar wasar batsa Stormy Daniels kudin toshiyar baki dalar Amurka 130,000 a yau Talata a wata kotun jihar Manhattan a gabanin nasarar da a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar ta 2016. Wannan shine karo na farko a tarihin Amurka da aka taba samun wani shugaban Amurka mai ci ko kuma wanda ya sauka daga karagar mulki da laifi. Wato, ba bayyana laifukan da ake tuhumar Trump da aikatawa ba domin a tabbatar da cewa abin wato laifukan ba su sauya ba waɗanda ake tuhumarsa da aikatawa, har sai ya bayyana a gaban kotun. Jin kaɗan kafin ya bayyana a gaban kuliya, an ɗauki hoton yatsun Trump kamar yadda ake yi wa duk wani wanda ake tuhuma da aikata laifi. Sai dai hukumomi sun ce abin da ya bambanta yanayin ɗaukan bayanan nasa da duk wani mai laifi shine kasancewarsa tsohon shugaban Amurka. Ma'aikatar leƙen asirin Burtaniya ta ci tarar kamfanin TikTok miliyoyin daloli bisa zargin yin amfani da bayanan yara ta hanyar da bata dace ba da kuma kasa kare bayanan masu amfani da manhajar. Ofishin kwamishinan bayanan, wato bayanai a yau Talata, ya ce yayi wa kamfanin manhajar da ake amfani da shi don rarraba gajerun hotunan bidiyo tarar dalar Amurka miliyan 15.9. Manhajar da galibi matasa ne suke amfani da ita. Hukumar ta ce TikTok ya baiwa yara ƙanana da shekarunsu ya gaza 13 damar yin amfani da manhajar a Burtaniya duk da ka'idojin kamfanin na haramtawa yara masu waɗannan shekarun yin rajista. Kamfanin ya ce yana aiki domin tabbatar da kariya ga masu amfani da manhajar, kana ya haramtawa yara da shekarunsu ya gaza 13 yin rajista. TikTok da mamallakin shi 'yan China ByteDance suna ci gaba da fuskantar sa ido a kasashen yamma a dalilan da suka danganci kariyar bayanan sirri da kuma barazanar kutsen tsaro a yanar gizo. Somalia da Cuba sun kammala yarjejeniyar ci gaba da dangantakar diplomasiya bayan shekaru 46, a cewar ministan harkokin wajen Somalia. Abshir Umar Jama ya tabbatar da alakar diplomasiyar a wani sakon Twitter da ya wallafa a ranar Litinin, bayan kulla alakar diplomasiyar tsakanin shekarun 1972 zuwa 1977. Muna maraba da ci gaba da wannan alakar da jamhuriyar Cuba, inda haɗin gwiwa da mutuntaka zai kasance abin da zai mana jagora, ya rubuta. Jakadan Cuba a Somalia, Juan Rodriguez, ya kasance ɗaya daga cikin jakadu uku da suka gabatar da bayanai ga shugaban Somalia Hassan Sheikh Mohamud a yau Talata. Ministan Somalia Jama a jiya Litinin gabanin ganawarsa da Rodriguez ya gana da shugaban Mohamud. Somalia ta yanke alakar diplomasiyya da Cuba a shekara ta 1977 lokacin yakinta da Ethiopia. Gwamnatin Cuba ƙarƙashin jagorancin Fidel Castro ta baiwa dakarun Ethiopia masu goyon bayan gwamnatin Soviet tallafin soji, inda ta aike mata dubu-dubatan sojoji. Virgin Orbit, kamfanin da ke harba tauraron sararin samaniya wanda Richard Branson ya kafa, ya sanar da cewa ya fada talauci. Ya kuma sanar a hukumance cewa kamfanin ya durkushe kana za a sayar da kamfanin, kamar yadda aka bayyana a wata sanarwa da ta fito daga kamfanin a yau Talata. Kamfanin da ke California ya fada a makon jiya cewa zai sallami kaso 85 na ma'aikatansa, kimanin mutane 875, domin rage kuɗin da yake kashewa a bisa dalilin rashin samun wadataccen kuɗaɗen gudanarwa. Virgin Orbit ta wato ya fuskanci babbar koma baya tun farkon shekarar da muke ciki a lokacin da ya yunkurin harba tauraron dan Adam din shi na farko daga kasar Burtaniya da bai yi nasara ba. Kamfanin ya shiga haɗin gwiwa ne da cibiyar kasashen Turai da sararin samaniya da kuma Cornwall Spaceport domin harba taurari tara zuwa sararin samaniya. A yau Talata, India ta ki amincewa da matakin China na sauya wasu wurare a gabashin kasar da aka sani da Arunachal Pradesh. Suna wanda China take yankin yana daga cikin iyakar kasar ta. China da India sun gwamza yaki a game da kan iyakar kasashen mai tsawon kilomita 3,800 da ba iya iyakance shi yadda ya kamata ba a shekara ta 1962, sannan sun yi arangama a yan wato kan yankin da ke kan duwatsu a yan shekarun baya-bayan nan, lamarin da ya sa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka masu ikon makaman nukiliya ta yi tsani. Musayar kalamai marasa daɗi tsakanin kasashen na baya-bayan nan da ya faru a ranar Lahadi ya biyo bayan wata sanarwar da ma'aikatar da ke kula da al'amuran fararen hular China ta fitar, inda ta ce ta sake wa wasu wurare 11 suna ciki har da yankunan duwatsu 5, wanda tanan ta ce suna ƙarƙashin yankin kudancin yankin Tibet a ƙasar ta.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Har ila yau dai a nan Amurka ana kan batun tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump, kamar yadda kuka ji a labaran duniya. A halin da ake ciki a yau, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya koma New York, inda ya mika kansa ga hukuma. Trump zai zama tsohon shugaban Amurka na farko da za a tuhuma da laifi, lamarin da ba a taba gani ba a tarihin kasar. Abokin aikinmu na tare da mu kai tsaye, Baba Yakubu Makeri, ya sake dawa domin sanar da mu halin da ake ciki a yanzu daga jihar New York. Salamu alaikum.
Nagode kwarai da gaske Amina da wannan damar. Yanzu haka dai tsohon shugaba Donald Trump ya riga ya bar ɗakin kotu, ya koma ainihin gidansa wanda zai shirya ya wuce zuwa ainihin jihar Florida, inda yake shirin gudanar da wani gangami na yakin neman zaɓe ko kuma na bayyana matsayinsa a matsayin wanda zai shiga takara a zaɓen shekarar 2024. Kuma lokacin da Trump ya shiga kotu, an shafe kimanin sa'a ɗaya ana tattaunawa tare da shi da lauyoyinsa a nan ɗakin kotun da ke Manhattan, inda ya zauna gaban alkali da ainihin babban lauyan gwamnati tare da tawagar lauyoyinsa. Kuma ya bar ɗakin kotun ne da misalin ƙarfe 3:30 zuwa ainihin inda zai shirya ya kama hanyarsa zuwa Florida. To sai dai a ka'idance, yayin da Trump ya je domin ɗaukan wato yin rajista da ɗaukan tsare-tsaren da aka bi na tabbatar da an ɗauki muhimman bayanai daga gurin shi a daidai wannan lokaci, ana ɗauka a matsayin wanda aka kama ne kuma yake tsare a hannun jami'an tsaro, ko da yake dai ba a sa mai anko a hannunsa ko wani abin nan ba, amma bisa tsari yadda aka ɗauka kenan. Yanzu dai an riga an bashi beli, ya kama hanya zai wuce zuwa Florida.
To a gurguje dai, kafin dai mu tafi, yaya ka ga halin mutane? Ka dazu da muka kira ka wato a shirin ranar mu, ka ce akwai magoya baya, akwai ƴan adawa, a yanzu wani hali ake ciki a gurguje?
To mutane dai suna na har yanzu, ina jin yanzu na shigo ofishin muryar Amurka ne da ke nan cikin New York, cikin Manhattan, saboda wani taku ne tafiyar da bai fi minti 2-3 da inda kotun take ba, shi yasa yanzu na bar wurin. Amma alal hakika, kafin in bari, jama'a suna gurin, ina jin minti 15 zuwa 20 kenan da zaman wurin.
To mun gode
wurin kuma in ba
mun gode sosai. Muna godiya baba sai mun kara dawowa gare ka. To a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters Sans Frontiers wato RSF a takaice ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira yanayin tsaka mai wuyar da ƴan jarida suka shiga a yankin Sahel musamman a ƙasashen da ke ƙarƙashin gwamnatocin soja inda hukumomi da kungiyoyin ta'addanci ke barazana wa rayuwar manema labarai. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A rahoton da ta fitar a farkon makon nan ne kungiyar Reporters Sans Frontières ta ce hukumomi da 'yan ta'adda a yankin Sahel sun hura wa 'yan jarida wuta inda ba da labarin abinda ya shafi tashin hankalin da ake fuskanta a Sahel ke ƙara zama wani abu mai matakar wuya ga manema labarai. Abinda ke nufin yankin na fuskantar barazanar zama wurin da ya fi ko ina toshe hanyoyin samun labarai a baki ɗayan nahiyar Afirka. Malam Bubakar Jallo shine wakilin wannan kungiya a nan Nijar.
Kaga ɗaya akwai 'yan ta'adda, akwai 'yan hushi daga makami, idan su gamu da su suna iya hallaka su, kuma wani bi suna gankuwa da su don su nemi a ba da kuɗi sannan su sako su. Kuma wancan ɓangaren ma'ikanta na ƙasashenmu su kansu ba su bari a nemi labari yadda ya kamata, tunda yanzu kaga akwai yankuna inda adda kwai rashin tsaron nan. Idan aka kama ɗan jarida can wajen ba da tare da rakiya ba 'yan sanda, ana iya ɗaukar shi kamar wato wani mai dahama 'yan ta'adda. Kuma sai zamanto yau idan ma kana so ka ba da labari bisa tashin hankalin da ke wakana tsakanin jahohinmu, sai ka tsaya ka ji abin da gwamnati ya faɗa, ko da kana da labari tabbatacce.
Cibiyar 'yan jarida ta ƙasa wato Maison de la Presse a ta bakin sakataren yaɗa labaranta Suleiman Umaru Bura na cewa ba wata tantama game da bayanan rahoton na RSF. Yana mai jaddada cewa fakat ne 'yan jarida na fama da matsin lamba a yankin Sahel.
Shugabanninmu suna tsarguwa a cewa aka yi shi ka yi samu lambas haleke samun labaru da gresu don ka irin wannan abubuwa ne wanda ko a cikin yanayi na demokrasiya shugabanni bisa ganiya yanayi ne muke ciki na tashi hankali.
Kungiyar ta gargaɗi gwamnatocin ƙasashen wannan yanki su sake tunani dangane da mummunar fahimtar da suke yi wa aikin jarida, kasancewarsa ɗaya daga cikin ginshiƙen samar da zaman lafiyar al'umma.
Ta tambaya ta ce gaskiya ya kamata ma'ikanta su yi tsari don saboda masu neman labari su rika zuwa suna neman labari hankali kwance, kuma suna hwata idan an kama ɗan jarida ma'ikanta su yi ƙoƙari su biyo hanyoyi wanda ya kamata don saboda a sako shi nan da nan. Banda wannan masu neman labari a ƙara musu horo yanda za su kiyayewa idan suna cikin yankunoni wanda da kai tashi hankali. Ya kamata idan yanki baya da kyau wato kai dan rahoto idan ka je ya kamata ka san in kaga abu kaza ya kamata ka yi.
Wannan matsala ta toye 'yancin aikin jarida a yankin Sahel abu ne da ya fi tsananta a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja kuma ke fama da matsalolin tsaro. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a Burkina Faso inda hukumomi suka kori wakilan wasu kafafen ƙasar Faransa saboda zargin saba ka'idodin aiki. A nan Nijar ƙasar demokradiyya rike labarin abubuwan da ke wakana a fagen naga ko kuma bayar da shi a ƙunshe na daga cikin matsalolin da 'yan jarida ke fama da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman.
Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi 70 na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamaiman aikin yi. Kan haka ne al'ummar ƙasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufa wa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar saida 'ya'yan kaji ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba.
Sana'ata shine harkan kiwo kaji da sauran dabbobin ma.
To ya aka fara wannan kiwo?
ni dai na fara kadan kadan. Na gode Allah, shi akwai office na business development, so shi shugaban office din director din shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi. So ikon Allah muna tafiya tare da shi, dai sai wani company daga Ibadan suka kawo mishi magana cewa to suna so ya dan inquiry din mutane akan harkar kiwo, kiwon kaji. Sai ya karbe su, da ya karbe su sai ya ce to zama desk officer akan abun, saboda ido na ya ƙara ganewa inda zan yi, da ni kuma zan iya koyar da wasu gaba. Masha Allah, yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dealing da company direct daga Ibadan zuwa wannan wajen.
Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko?
Gaskiya lokacin da na shigo office nan ban fara da naira 10 nawa ba. So sukan kawo mun. So bayan an kwana ɗaya biyu haka, sai in tattara abun da ni na samu nasu sai in basu. So abun da ya zama na office kuma nawa, sai in dan yi amfani da shi haka. So har ya kai ga na bude shago. Za su kawo kaman guda 3,000 ko 4,000 ko 5,000. Sai a ce ma wannan Friday din ta wuce ma sun kawo kaman guda 10,000 ne.
Ya'yan kaji.
Ya'yan kaji dai on. So a yanzu haka dai daga Juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu banda guda 200 ma a ƙasa sun ƙare.
Hajiya Maryam Sani Abubakar tace ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban, da har yanzu take samun rufin asiri.
Da ne muka yi zama, sai dai miji ya kawo ya baki, in babu kuma ku dunkule. To amma yanzu sun bar mu, mu nema mu rufawa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu.
Ya wace sana'a kike yi?
Farko da kitso na fara. To da girma ya kama ni, ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan, kuma nayi auren yara na da shi. Na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin Murzani. Na saya musu kowane ne aurenta da Murzaninta da gwal dinta. To ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido. To shine yanzu sai ina sai da kayan miya. Ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa. Duk inda zan tafi da shi a jaka. Su dan kunne. To an koya mana yin dan kunnan nan muna yi. An koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa. Mazan mu kuma suna cikin jin daɗi. Domin me kafin miji ya kawo miki kin yi, yana zuwa ya ga ya za a yi, sai tarar kin gama, sai ya fiki farin ciki. To kin ga inda muka ji daɗin sana'a kenan.
To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma. Ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i?
A'a, dan abin da kake rena wannan, in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai maneji. Domin ni da na fara jari na da na fara 5,000, amma a yanzu alhamdulillahi kauye nake kai kaya. In naje kauyen zan zo da kuɗi na sama da 30,000, zan bar bashi a can. To kin gani, idan nace duk zan tarin tattara sha ba karamin kuɗi bane. To dan haka miji na ce ci gaba da yi Maryam, Allah ya mana buɗe na alkhairi.
Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar Jos ta Arewa, Alhaji Bashir Abdullahi, yace a yanzu dai sun mai da hankali ne ga horar da dalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu.
Wannan tafiya da muke yi alhamdulillahi akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su, don muna da makaranta guda 8, muna da dalibai da suka kai 1,800 daga wannan makarantun. Kuma mukan koya musu, yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarun kobo ba, sukan kirkira. Ko su innovate abin da ake kira innovation ko creation, suna iya kawowa su gwada su yi, suna kuma cin nasara. Muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu, ba su je university ba, sun bude businesses sunsu, suna yi kuma abin su yana tafiya da kyau.
Kaman waɗanne irin sana'o'i kenan?
Eto misali yanzu akwai, muna da yara da suka bude bakery. Wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa, kusan baban shi da maman sa suna aiki, yana bredi da cake. Babansa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne. Yaron nan bai fi shekara 20 ba, ya gama secondary school shekara 2 nan da suka wuce. Yayi abin tudun wada, government secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne. To yayi wannan. Akwai yarinya Joy Amos, ita ta koma hairdressing ne. Babanta ya dade da gina gida, amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar, Allah ya taimake ta ta kammala. Tana nan da yawa dai, ire-iren su zan kira sunansu anan, sai dade muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau. Muna da yara da muka koyar da su sun fi 400. Kuma Allah ya taimake mu, muna da wani organization, German International Corporation, wato GIZ, wanda aka santa. wanda ita ce mu ta'assasa mu muka haukan waɗannan abubuwan muke wa yara.
Kai maganar GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kamar za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo bangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku?
Gwamnati dai ta nan jihar Plateau dai ba za mu dai raina ba, amma dai yanzu ta dauki policy na entrepreneurship policy ta sa a cikin abubuwan ta na aikinta akai. Na biyu, muna dai roƙon guta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu BDC din nan, Business Development Committees na local government, don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yanda na ga Ogun da Niger suke yi. Ogun state sukan ware wani kudi duk wata sukan ba BDC a local government. Mu dai Jos non local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta, kuma gashi Allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi. Sai dai wayansu makarantun da muke cikin Jos non din ba su cika sanyi ba, basu ba sa san shi wannan program din. Misali idan ka dauki yaro wanda yake secretariat university, in ka ce maka sana'ar 2000 ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na 2000. To yan secondary school din nan ko suna wannan yaran su suke da basira da sauransu, ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba.
Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kansu rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana.
A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan 100 da wani abu. A takaice sai ga yawancin mu idan muka yi karatun muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi Turai. Duk ba wani abu ne, rashin abun yi ne da kuma tallafa musu da ya kamata a yi. Inda ana tallafa muna to har ga Allah za mu zauna mu gina kasan. Kasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba ka mashi awon zuwa ba.
Akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa karfi. Kana ga kaman wayannan ba su tallafa ma ƴan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba?
Eh to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma wayansu ba su taimaki wayansu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin waɗannan program ɗin. Yawanci in ka je ka ji an ce wani bai samu ba, wance ba ta samu ba, yake to me damun sai kaga gwamnati ta ce ta sake wannan kudade, kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba. Mutum yanzu idan kika dauki karamin kudi kika bashi wallahi sana wallahi zai iya yi. To amma menene ya zo yayi wannan irin kaman su NGK din nan duk an apply din su amma ba a samu ba. To kullun kawai dai ka ji ana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da ƙarshe sai ga mutum ya gaji yawwa. To da irin wannan abubuwan yana daɗa dunkushar da matasan Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Jamhuriyar Nijar ta kai ga samun shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23 da zai wakana ƙasar Morocco a cikin wannan shekara ta 2023, musamman a cikin watan Yuni mai zuwa idan Allahu ya kai mu. Jamhuriyar ta Nijar din ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta shirkice ƙasar Sudan. A can ƙasar Sudan din da ci 2-1 bayan ƙasashen biyu sun yi canjin ras a wambarin Yamai kwanaki 4 da suka gabata 0-0 takwas maye 1 ne daga cikin tsofin 'yan wasan kwallon kafa na jamhuriyar Nijar.
Nan Nijar muka yi kunnan doki, muna wasa gida musan ko menene ba, ba mu na haskakawa amma a waje kuma za mu haskaka kuma tashi 2-1 kenan. Kaga mu yi kalife za mu ci kofin Afirka na ƙasar shekara 23.
Wannan nasarar da aka samu shiga wannan wasar da yawa sun ce akwai jan aiki, don yanzu ba magana a je wasa ake ba, magana a wuce zuwa wasannin Olympic ake yi. Ta wasannin kwallo na ganin Nijar to lokaci wanda kamata ita ma ta kutsa.
Alhamdulillah wallahi wanda suka wannan din mu haka ne sai hasashe da mu ai mu matsalan mu mu ketare ga rukuni. In Allah da mu ketare ga rukuni yanzu mun jirgin mu ne marayu ga harka kwallo amma kuma ga tsoro. Tunda mu ne sabon kasa da har yanzu mutane ba su waye da mu ba ga kwallon mu. Mu ba mu shakka kowa sai dai ake shakkan mu, kuma Allah da ina ma annijar albishir da zamu kalife je da Olympics Allah da horan shi. So muke mu aka annijar a horan su masu haskaka. In Allah da tunda mu da mu matsalan mu hutan rukuni. In mun je kofin Afirka na Morocco duwar za a yi Allah da zamu kai area ko na biyu ko mu final kenan Allah daga mu final kenan muna da assurance na mun kalife
mika ragewa wanda ya kamata a yi saboda a karko nasara a cikin watanni masu zuwa lokacin da za a tafiya zuwa wannan wasa
karko nasara yanzu abin da ya kamata rage yanzu abu ya koma gare mu da kuma ma'aikata da gwamnati gwamnati ya kara himma a sa kudi mu kuma an kasa abin da rage gare mu ta doai tunda diyan mu ne kannun mu ne kuma abu mu wace he mu don bangaren mu don da kwacikin ma mu ɗan kwana sai mu gaba da mu da kwacikin dan kwacikin ne fara coaching a garin ga kenan ɗan kwani goga ekip da take da take kofin da wata ta kubura ko Africa mun kaba tamu ta tunda coach zakari ne fara har ga ta coach don mun kalshe mun kata shi kina ga mu muna bin gaba da wanga abu namu ne kenan abinda muke fata ga magabata su bada goyon baya da adda da kuma gwamnati sa kudi dan abu ya ci gaba
a wani mummunan labari kuwa na kwallon kafa a ranar asabar ta gabata ne wani samari ya caba ma wani dan wasan kwallon kafa wuka a yankin Andalu na kasar Spain dan wasan da ke da shekaru 24 da haihuwa yana buga club din Shipiona ne abin da ya faru a garin Cadix a kasar ta Spain duk da kokarin kan dan kwallon asibiti mafi kusa da ma daukar shi zuwa babbar asibiti ta hanyar helicopter ko kuma jirgi mai sabkar agulu raide yayi halin san inda tunide aka dahi wanda ya aika wannan dan ya aike domin gabatar da shi gaban kuliya ande da katar da wasannin kwallon kafa a wannan yankin inda aka kebe kwanaki uku na juyayi kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Birtaniya ta samu biyan bukata da magalaba a hannun kamfanin da ke buga musu rigunan buga wasannin kwallon kafa wannan kofiyo bayan kukan haka a lokacin wasannin kwallon kafa na kofin ture na mata da gabata inda suka nemi a canza musu kalar wandunan su saboda a lokacin al'ada yana iya bayyana karara ga wandunan nasu da ke kasance farare ne can baya dai kalar tuwafin buga kwallon kafa na matan kasar Birtaniya farare ne daga sama har kasa a yanzu ko an mai gurbin shi zuwa wando blue wanda kuma da shi ne ɗan wasar za su buga wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana a kasar Australia da New Zealand Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Madala yanzu kuma sai takaitattun labarai.
Ta takaitan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya musa aikata wani laifi cikin jerin laifuka 34 da ake zargin sa da su masu alaka da biyan yar wasar Bats Stormy Daniels kudin toshiyar baki dalar Amurka 130 a yau Talata a wata kotu a Manhattan a gabanin nasarar sa a zaben shugaban kasar da aka yi a shekara ta 2016. Wannan shine karo na farko a tarihin Amurka da aka taba samun wani shugaban Amurka mai ci ko kuma wanda ya sauka daga karagar mulki da laifi. Tunda dadewa Trump ya musa aikata zina amma banda cewa tsohon lawyer sa Michael Cohen ya biya Stormy Daniels kudin toshiyar baki wanda Cohen ya rubuta a cikin kundin kamfanin Trump a matsayin lamarin da ya shafi harkar shari'a Trump ya musa cewa kudin yana da wata alaka da gangamin yakin neman zaben sa shekaru 7 da suka gabata Ma'aikatar leken asirin Burtaniya ta ci tarar kamfanin TikTok miliyoyin daloli bisa zargin yin amfani da bayanan yara ta hanyar da bata tace ba da kuma kasa kare bayanan masu amfani da manhajar. Somalia da Cuba sun kammala jejjeniyar ci gaba da dangantakar diplomasiya bayan shekaru 46 a cewar ministan harkokin wajen Somalia Abshir Umar Jama ya tabbatar da alakar diplomasiyar a wani sakon Twitter da ya wallafa a ranar Litinin. Virgin Orbit kamfanin da ke harba tauraron sararin samaniya wanda Richard Branson ya kafa ya sanar da cewa ya fada talauci ya kuma sanar da wato ya sanar a hukumance cewa kamfanin ya durkushe kana za a sayar da kamfanin kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar da ta fito daga kamfanin a yau Talata.
To jama'a da baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu saki da muku da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 din na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. William. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.